من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أصبت يوم غوشان خوش شاهد غوشان المحرم هجر من دون الله صلى الله عليه وسلم شكرا جبود تلي حدود أربعين دا ليا إن شاء الله تعالى kamar yadda aka saba zan ci gaba da karatu a inda muka saba ana karatu a wannan masallaci a irin waɗannan ranaku muna karatu a cikin suratul fatir mun tsaya aya ta 3 za mu tashi aya ta 4 insha Allah ta'ala a cikin wannan sura suratul fatir wanda zai zama darasi na biyu a cikin wannan sura insha Allah ta'ala ba mai karanta rakin na jin na samir rikwai abuna Allah subhanahu wa ta'ala yana magana wa in yukazzibuka faqad kuzzibat rusulun min qablik wa ila Allahi turja'u al-umur. Kamar yadda a baya aka karanta dalilai da suke tabbatar da kadaitakar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma Allah subhanahu wata'ala ya ja hankalin mutane su tuna ni'imar da ya yi musu. Allah ya yi ni'imomi daban-daban ga mutane, mafi girman ni'ima ni'matul khalqi wal ijaz, to ni'imar samar da mutane ta hanyar halitta su da kuma samar da su a doron ƙasa. Kuma Allah shi ke azurta mutane shi kadai ba mai ba su arziki sai shi subhanahu wata'ala. Mafi girman hanyar samun arziki shi ne bin Allah, ka bi Allah sau da kafa kuma kar ka fasa. A duk yanayin da mutum ya samu kansa kasance yana mai biyayya ga Allah subhanahu wata'ala da bin dokokin Allah da kuma bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abuna musamman a rayuwar mu ta yau na buƙatun bin Allah da tuna ni'imomin Allah da riƙe dokokin Allah, saboda Allah subhanahu wata'ala zai azurta mutum ta inda baya tsammani. Amma idan mutum ya yi gaggawa ko kuma ya nitsu cikin wasu abubuwa na rayuwa, inda yi sa'a ba sai a koma wani hali daban na rayuwa, a bar hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. Muna fatan Allah ya kiyaye. Okay, idan suka ƙaryata ka wa in yukazzibuka, in suka ƙaryata ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kuzzibat rusulun min qablik, Allah ta haƙiƙa an ƙaryata manzanni kafin kai. Annabi Muhammad alayhi salam da yazo qalilan suka yi imani, mafiya yawa suka ƙaryata shi. Annabi Hud alayhi salam da yazo qalilan suka yi imani, mafiya yawa suka ƙaryata shi. Annabi Salih alayhi salam da yazo qalilan suka yi imani, mafiya yawa suka ƙaryata shi. Ga dukkan manzannin da Allah ya aiko, mafiya yawan su an ƙaryata su, yan ƙalilan daga ciki ne suke yin imani. Sannan masu imani da manzanni su ne ƙalilan a kowane lokaci. Wato haka nan ma ila ƙiyamin sa'a, masu tsayawa akan gaskiya da jajircewa akan dokokin Allah su ne ƙalilan. Shi yasa kullum mutum ya waiwaici kansa ya ga cewa yana cikin ƙalilan da suka samu dacewa daga Allah suka tsira. Idan Allah ya taimake ka ka zo masallaci, kar ka damu da wani bai zo ba, wani bai zo ba, wani bai zo ba, a'a, ka gode wa Allah kai da ka zo. domin Allah ya maka ni'ima ne ya samar da kai cikin waɗanda suka jajirce suke tsayawa. Idan kai kana karatun Qur'ani ko kai kana nafilkili ko kai kana duk abinda kake yi na alkhairi, to ka gode wa Allah bisa dacewar da ya baka na yin wannan aikin alkhairi. Ba karkar kina ai wani baya yi wani baya yi wani baya yi, a kai da kake yi to ka gode wa Allah da ka samu damar yi, domin Allah ne ke bada dacewa har a samu ai aikin alheri. Haka mafiya yawan jama'a sun ƙaryata manzannin su, kalilan daga cikin mutane ne suka gaskata manzanni. Haka kowane manzo idan ya zo haka ake, to haka ma kuma kowane zamani har wannan zamanin manzanni, balle kuma a ce wannan zamani namu da manzanni sun riga sun koma ga Allah. Khatamun nabiyina sallallahu alaihi wa sallam ya koma ga Allah. Allah ce wa ila Allahi turja'ul umur, zuwa ga Allah ake mai da al'amura gaba daya. Wasu wata kiraya wa ila Allahi turja'ul umur, al'amura gaba daya su koma ga Allah. Ana dai ana ta rayuwa a shiga a fita a kwana a tashi, to wata rana dukkan al'amura za su koma ga Allah, babu mai yin wani abu. Kasuwanci ya kare, noma ya kare, sana'o'i sun kare, ayyukan gwamnati sun kare, mulki ya kare, komai ya kare, za a koma ga Allah. In ka lura da rayuwar mutane za ka gane cewa wata rana za a koma ga Allah. Ka lura da wane ya hau mulki yau, to ka lura da ana nan a kwana a tashi wata rana za ka ji ya ce ya sauka, ko shekaru nawa ake yi, wani kuma ya hau, to shi ma ya sauka, wani kuma ya hau, to haka duniya tun da haka ake yi. Wannan ke nuna ma duniya za a kare. Don haka wa ila Allahi turja'ul umur, zuwa ga Allah duka za a mai da al'amura. Wata ranar komai rayuwar duniya za ta tsaya gaba ɗaya, an kare ta, duniya ta kare, kullu man 'alayha fan. Don haka Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, inna wa'dallahi haqqun, lallai alkawarin Allah lallai gaskiya ne, cewa za a yi tashin alkiyama wallahi gaskiya ne. Allah yana cewa wa anna sa'ata atiyatu la rayba fiha, e tashin alkiyama za ta zo, la rayba fiha, babu kokwantowa ciki. Me kokwanton tashin alkiyama? Ba shi da imani. Wanda yake kokwanton za a yi tashin alkiyama ba shi da imani. Dukka mai imani yana da haƙiƙa da yaƙini cewa za a tashi tashin alkiyama, wanda suka rasu za a tada su, waɗanda duk suke raye wata rana za ta zo kowa ya rasu. Bayan an rasu kuma zuwa lokacin da Allah ya ƙaddara, bayan kowa ya mutu kuma za a tada mutane, an tada mutane kuma za a yi hisabi, yi wa kowa hisabi gwargwadon abin da ya aikata. Yasa Allah ya ce ya ayyuhan nasu, saboda tashin alkiyama ta game kowa da kowa, da ƙananan yara da dattijai da maza da mata da musulmai da waɗanda ba musulmai ba, da mutanen birni da mutanen ƙauye, da masu mulki da waɗanda ake mulka, da masu ilimi da waɗanda ba su yi karatu ba, da 'yan kasuwa da waɗanda suke sana'o'i, dukkan mutane za su zo ranar tashin alkiyama, za su fito, ba wai ta wasu mutane ne, ba wasu mutane ba. Shi sai Allah ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, kowa ya sani, inna wa'dallahi haqqun, lallai alkawarin Allah wallahi gaskiya ne, tabbas babu wani saba, babu wani kokwantowa ciki. Tunda ko haka ne Allah ta fala ta gurrannakum alhayatud dunya, kar ku yadda rayuwar duniya ta rube ku. Fala ta gurrannakum, ya sa kawo shi da ƙarfi, saboda rayuwar duniya tana rudani abu nan, yau ta yi, in ka tsira gobe ta zo da sabon salo, in ka tsira jibi ta zo da sabon salo, yau in kana Gombe ka tsira, gobe in kana Bauchi baka sani ba, jibi in kana Kano baka sani ba, gata in kana Jos baka sani ba, duk inda kake fala ta gurrannakum alhayatud dunya, kar ku yadda, saboda rayuwar duniya tana ruɗar da mutane, sai ka manta, sai ka ji ka tsundun kawai. Abinda ka sani na addini, abunda ka sani na imani, abunda ka sani na sanin neman yardar Allah, in duniya ta rute mutum sai manta ko shi kenan sai ji shi cikin wani irin yanayi. Haka Allah yayi mana gargadi na farko, inna wa'adallahi haqqun, lallai tabbas babu shakka alƙawarin Allah gaskiya ne, za a yi tashin alƙiyama. Haka fala ta gurrannakum alhayatid dunya, kar ku yadda rayuwar duniya ta rudar da ku, don za ku tsaya a gaban Allah. In kun saba masa za ku je ku tsaya a gaban sa, in kun yi daidai za ku tsaya a gaban sa. Haka fala ta gurrannakum alhayatid dunya wa la yaghurrannakum billahi alghurur, kar ku yadda mai rudarwa ya rudar da ku ya raba ku da Allah. Malamai sun yi ijma'i cewa anan shine iblis, shaitan. Shaitan ba abunda ya shirya yake sha'awa illa ya bayar da bayin Allah, kuma ba wanda yake sha'awan ya batar sai wanda yake kan addinin Allah, wanda yake kan tsarin Allah. Shaitan in kullum Annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari daga fitinan mahya ko fitinatul mamat. Wannan kullum in mutum yayi sallah na su nemi tsari daga abubuwan nan guda hudu, daga cikin su akwai fitnatul mahya wal mamat. Fitnatul mahya wal mamat, fitnatul mahya shine kullum muna rayuwa amma ba mu san ya zamu kare ba. Jarabawai suna nan da yawa, misali kana rayuwa daidai gwargwado da imani da shiri da sauransu, idan kasuwancin ka ya bunƙasa ƙarshen ta sai ka sai imani ya yi rauni ya yi tuku ya tsufa, sai zama ina abubuwa ba sa tafiya duk gaba ɗaya, sai ya koma sabon Allah in ba a yi wasa. Wala ya gurran nukun billahi al-gharur, shedan yana zuwa mutum ta inda baya tsammani, sai daga abubuwa da yawa wanda da ba za ka yi su ba yanzu ka dawo kana yin su, abubuwan da duk ka tabbata haramun ne in kai wasa sai ka so masa sauci a kansu. Wannan ba ƙaramin jaraba ba ne, jaraba ce mai girman gaske mutum ya samu kansa a rayuwar duniya. Wannan yana daga cikin fitnatul mahya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman shi, yasa za ka ga magabata idan suka doshi, in wani bai doso su wadda zai rudar da su ya raba su da dini, kawai sai su yi addu'a shikenan sai su bar duniya shikenan, sun gwammace kawai Allah ya dauran su kafin su yi karo da wata jaraba. So da dan adam ajizi ne, akwai jaraba wanda sai a hankali. Wannan shaitan ka neman garu mai rudar da dan adam ta inda baya tsammani, in ka samu shaitan shikenan. Sai sa Allah subhanahu wataala ya razanar da mutane, inna wa'adallahi haqqun, da farko kawai ka ta za ka tsaya a gaban Allah za a maka hisabi, tabbas wannan ranar tana zuwa, za a yi wannan, za a tsaya, za mu tsaya duka irara, za a tsaya a gaban Allah. Aikin da kai shi ne a ka kiyaye amana ko ka ci amana, ka yi ha'inci ko ka kiyaye, ka yi yaudara ko ka yi gaskiya, mutum ya yi ƙarya ko ya yi gaskiya, mutum ya rike da gaske, ya yi ikhlasi, ya yi menene, duka wannan Allah subhanahu wa ta'ala zai hisabi a kai. To sai mutum na cewa akwai tsayuwa a gaban Allah. To shi ne fala ta gurrannakum alhayatid dunya, farkon rayuwar duniya tana rudar da mutum. Rayuwar duniya kawai gaba ɗayanta ana ta gudun-guduma ne kawai, a shiga a fita, a shiga a fita, kawai shi kenan. To bayan ga rayuwar duniya kuma akwai al-gharur, wala yaghurrannakum billahi al-gharur, al-gharur iblis, shaitan. Shaitan har mutum ya bar duniya baya rabuwa da shi, sai ya ga ya bar da shi, yazo maka ta nan, yazo maka ta can, kana fitness mahaya ne ana rayuwa, a zo ta nan a fito ta can. Shi yasa zaka ga magabata in kana ganin rayuwar su zaka ga abun tsoro, suna taka tsantsan da rayuwar duniya, sun gujewa abubuwa da yawa saboda tsoron abin hayatid duniya da kuma tsoron algaru iblis, shaitan. Su da ka sun yi taka tsantsan akan abubuwa da yawa, sun guje musu. Shi yasa idan mutum yana da halin gujewa duk wani abin da zai rudar da shi ko ya sa shi a cikin wahala ko bala'i, ko raba shi da addini in dai yana da hanyar guduwa wa abin to ya guduma saboda ranar tashin alƙiyama Allah zai maka hisabi ne akan karan kanka ba hisabin mutane za a maka kowa hisabi za maka akan karan kanka me kai me kazartar me ka gudanar me ka faɗa me ka aikata shine kawai haka wala yaghurrannakum billahi al-ghurur kuma sai Allah ya sake cewa inna shaytana lakum aduwwun kaga al-ghurur din shine shaytan iblis kuma sai sake cewa inna shaytana lakum aduwwun lallai shaytan fa a gare ku aduwwun in kana neman maki in ka samu shaytan to shikenan to shi shaytan kullun so yake ga ya ingiza mutun ya fada cikin abun da ba daidai ba doka inna shaytana lakum aduwwun lallai shaytan gare ku me matukar gaba ne yana gaba da masallaci ma sai hana ka zuwa ko ayi sallah ya hana ka nafila ko ayi wannan mafi sauki na kusa kusa inda Allah ya taimaka ana yakan shaytan a cikin sallah sai a ji abun to amma iblis ba ta inda ba zai zo mutum ba ya buɗa ma can ya shiga ruma can ya zo ma nan dare da rana sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa afatattakhirunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu yanzu kwariki iblis da zuriyarsa masoya majidinta koma bayana wa hum lakum adu alhali su makiya ne gare ku iblis maki ne zuriyar iblis makiya ne ga mutum duk abun da za su kai su dai su bada mutum kawai shezari iblis bada mutum gare shi shi ne a cin nasara cin nasara ya ga ya kai mutumin da ana tsammanin masa aljanna ya kai shi wuta to shi abun da yake so ana tsammanin rahama ga mutum ya kai shi cikin azaba abun da iblis yake so kenan shi kar ka samu rahamar Allah shi yasa dole a tsaya a rike shi abokin gaba sai sa Allah ya ce fattakhiduhu aduwa ku rike shi abokin gaba to in ka rike duk halittar da ka rike ta abokin gaba to ba za ku daidaita ba shi yasa duk kofar shaidan to mutum kar ya yarda ta bude in ta bude ya yi kokari ya rufe abubuwa da yawa za ka ga ko da za mu ce a abu kaza ya to ayi kaza to amma duk da haka abubuwan shaidan suna da wuya ba wanda zai tsare da wani a lahira ya to sai ka duba ka gani abu kaza ina anya na daina kaza na rinka yin kaza yanzu fa ni ne nake yin kaza yanzu fa ni ne nake yin kaza kai sai ka rage da fa ni ne wanda in ka ji kaza ni ne kaza amma yanzu ni ne wannan ai ya kamata kai kuka sai ka rage kai nadama ka rage kafin na zama kaza ni nake yin kaza ko ni nake yin kaza amma yau yanzu akan duniya na zama kaza ko kafin ka samu jari ko kafin ka samu mulki ko kafin ka samu mukami ko kafin ka samu matsayi ko kafin ka samu aiki dukka tuna baya kafin wannan abu ka tuna yanzu kuma da ka samu abu in dai abun zai kai ka ga halaka hakuri da shi shi yafi komai a duniya ana hakuri da duniya don lahira saboda haka fattakhiduhu aduwa ku rike shi abokin gaba Allah ta inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id lallai iblis shaytan yana kira dundunansa ne kawai kullun gayyatan su yake ahaba wannan ai kaza ne ahaba don ka dan yi kaza kuma a kasuwanci sai ya zama matsala ahaba don ka dan yi kaza kuma wannan kazan su suke taruwa ai as-sara'id su suke taruwa su zama kaba'ir ha don ka dan yi kaza ba wani abu kai kaza ba wani abu talbis iblis shi iblis kullum lallaɗin kaza yadda mahaifiya take motsa yaro ko in yana kuka ko in yana ɗan rikici ta rungume shi tana girgiza shi har ya yi bacci to haka iblis yake girgiza mutum har ya nitsu a cikin zunubi zai rinka lallaba kai yana lallaba ne ce hawa da Allah hawa ba yau wani kawai kai da kana yi sun yau kawai ba da tabi wani kawai ya hori yanzu ka gala ba biyu waje nan kawai yana lallaba ka yana lallaba ka sai ya lallaba mutum yadda mahaifiya suke girgiza da yana rikici ya yi bacci haka Iblis yake lallaba mutum har sai ya tsunduma cikin zunubi gaba daya shi yasa inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa da shaytan magabata ba su yadda da hanyar Iblis ko misalin zarrace kuma abun neman tsari da abun Iblis ba wanda ya fi ƙarfin Iblis ba wanda ya fi ƙarfin Iblis malami masani bai fi ƙarfin Iblis mai imani mai ibada bai fi ƙarfin Iblis duk abun da kake jin zaka taka wai ka ce ba alfahari game da Iblis wani mutum ba wanda ya fi ƙarfin Iblis saboda zai iya kai ka inda ba ka tsammani ya ɓadda kai kawai shi ke don shi aikinsa kenan abun da yake so kenan shi ne nasara gare shi ɓadda mutum jefa mutum cikin halaka kawar da mutum daga hanya ta gari sanya mutum a cikin wani hali dawoma mutum tunanin duniya zalla sama da tunanin lahira ga al'umma idan aka wayi gari kawai kullum lissafin yaya duniya yaya duniya yaya duniya cikin abu saboda haka a mai da hankali waɗannan ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana a kalle su sosai inna wa'adallahi haqq fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur kar ku yadda rayuwar duniya ta rudar da ku in an baka amana kar kai wasa da kai yi ta yadda ya dace in wani ya ce amana ba ruwanka in an amince da kai to ka zama amini in za ka yi magana ka faɗi gaskiya duk inda za a saba wa Allah in sai an saba wa Allah tukunna ake yadda da mutum a gurin ka haƙura da wannan abu sai an saba wa Allah a yadda da kai sai ka haƙura da wannan saboda harka ce ta duniya abubuwa ne na duniya abubuwa ne wanda kawai za su zama tarihi amma saƙon Allah Allah subhanahu wa ta'ala nan mala'iku suna ganin mutane suna yin abubuwa haka mu mai da hankali sosai duniya tana da daɗi rayuwar duniya tana da daɗi musamman in tana buɗuwa wa mutum amma lokacin kuma Iblis yake amfani da dukkan damar da zai ya kau da mutum saboda haka wanda bai samu aiki ba ya mai da hankali yana da ƙalubale ran da zai samu aiki bayan ka samu aiki da baka da salari kana bin Allah sau da kafa daga ran da wasu 'yan dubbai suka fara shiga ƙarshen ka sai ga mutum ya canza rayuwa kai ai ba ana samun lokacin abuna zuwa karatu na ɗaya kenan ba ka samun lokacin zuwa karatu to na ɗaya kenan wannan wasa na ɗaya gurin jiki can an ji waje wallahi sallan ne gaba ɗaya abuna to magana ta ba shi Allah ya kiyaye sai wani wani gani to ai wannan abu ne in baka yi shi ba za a dauke ka kai dan kauye ne saboda kowa yana yi to kowa yana yi dama sako ne ai sako kuma ba wanda ba zai goya abu ne ya yi sako ba amma kai dole ka jajirce ba za ka yi ba amma in an bewa kowa yana yi to magana ta baki وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إذا ذاك بي وفي يوم مثلا عندك دور قطع لا تقدر كذلك تبارك الله وفي يوم مثلا عندك دور قطع إن كبير مثلا لا تقدر كذلك تبارك الله شو بدك واجبي نميد عن كبير دجا أمون ده الله يكفر فلا تغرنك من الحياة الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير كل شيطان كنا كلا من بنوك لي في زمى دقاتك متى نمع وتا 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 السعير وتا ميقونا iburin ka kenan ta mutane a cikin wuta ne kuna jama hankalin ka ya kwanta ya kamata shar'abiyya wa dubili mulinka neman tsari daga fitnatul mahya wal mamat fitnatul mahya shine rayuwa yau da gobe yau kai ne lafiyayye gobe ba kai ba kai bane ta zama ba lafiya ba lafiya ma'ana rashin lafiya na zuciya ko rashin lafiya na addini rashin lafiya na rayuwa ba rashin lafiya na jiki na kwanciya a asibiti ba a rashin lafiya na addini to fitnatul mahya kenan wani kuma rashin dama ce za ta kai shi ga matsala da yana samun kudi yana iya kokarin sa kullum yana zuwa masallaci da sauransu daga lokacin da aka dan firgita shi da talauci shi kuma anan ake samun matsala idan tattalin arziki ya ja baya shi kenan sai ya ja baya da addini gaba ɗaya sai a koma wasu abubuwa wannan duka fitnatul mahya ne wani mukami idan samu mukami sai ja baya da addini wannan fitnatul mahya ne wani kuma rikin mukami da yana kan mukami yana iya kokarin sa amma daga an ce ya sauka ko an sauke shi ko lokaci ya kare shi kenan kuma sai daga ba ɗaya ya ja baya da harkar addini to duk wannan fitnatul mahya ne ya kamata mutum ya lura da waɗannan abubuwa wala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا دكا واي غري كدوبا تجا ميكا اي كتانا الهيري كوني ابليس في كما يرود الدفي كاولا ينزو ادغا سافي اتكن سنا اركا ايناد 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 ابليس يسنا ترى اقول لك لك لوراد انو اينا اوبا ka zauna tsawo ka yi tunanin cikin kai ni na yi kaza fa yau ni ne fa na yi kaza kuma na ji an ce haramun ne ina zaune aka karanta ina zaune aka ce ba ke wani sai kuma kai ne maka karanta da kanka cewa abu kaza ba ke abu kaza ba ke sai ya aka kai to iblis ya ci nasara sai a lura da wani wato shedan ya rantse a gaban Allah sai ya kai bayan Allah wuta ba a ce ba mu ba a ciki ai ba mu sani ba amma mu din ne iblis ya rantse a gaban Allah sai ya kai mu ga ko ba mu ne tabbar cewa muna da wata kariya ba mu bane ba za mu je wuce ba a ba mu da wani saboda haka wajibi a rinka kula da abubuwan da ake aikatawa ana neman tsarin Allah subhanahu wata'ala daga fitinar rayuwa fitinar rayuwa tana da hatsari wani sai ya gama aikin gwamnati ya shiga hatsari wani sai ya tsufa ma gwajin da ya kamata ya koma ga Allah yana nafilfilinsa yana ibadansa yana sallolinsa yana ya je masallaci ya nazarci abin da ya dace wani sai kaga a lokacin yake kama wasu hanyoyi daban saboda haka a kiyaye na daga cikin fitnatul mahya rashin dogaro ga Allah haƙiƙanin dogaro ga Allah wannan duk yana daga cikin fitnatul mahya kaga mutum yana tunanin wani idan nayi alaka da shi zan samu kaza wani in naje gurin sa zai bani kaza wani wannan ya sanni dukkan mutane da suke shugaban mu a Najeriya yake sa musu wani sayi su yi girman kai wani sayi su yi wannan mu muke sa su ke wannan duk mu suke sa su gudaka a kwana ɗaya ka sa wani jam tsakanin ka da mutum ka kirkiro da gangan a ta abu ne abubuwa wanda ba su kamata ba su kai sai mutum ya so mai jin cewa ya yi haka ne su kai ga ka halakar da shi iblis ya yi amfani da kai kawai shi kenan kun halakar da ni wajibi ne a samu dogaro ga Allah hakikanin dogaro ga Allah mutane su yana ta'allaka rayuwarsu da mutane komai kowaye mutum karka ta alaka cewa kana jiran shi ne a kana rayuwa sama da shekaru da suka wuce haka kuma za ka shigo da rayuwa kuma yadda Allah ya tsara na haka za ka rayu saboda haka yana daga cikin fitnatul mahya ke rinka wani amma kullum mutum in yana addu'a yana tsaye yana yin abun da ya dace na halal in Allah da Allah zai kawo masa hanyar da baya tsammani Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan komai za ku samu kyakkyawan alaka da Allah. Hikimatul mahaya tana samu musamman a zamanin yanzu, muna samu raunin tawakkali ga Allah. Wani abu Allah ya ajiye shi yadda Allah yi wa abu lokaci, to dole sai lokacin ya yi. Kar ka yi gaggawa, sai ka je ka ɓata tsakaninka da Allah. Sai dai abin da aka sani ka riƙe dalili, in abu kaza ne kana yi, in abu kaza ne ka yi, in abu kaza ne kana iya ƙoƙarinka, ba ka zama malalaci ba, kana duk abin da ya kamata, to al'amari kuma yana hannun Allah. Saboda haka kar mu jefa kanmu a cikin damuwa, sai fitinatul mahaya ta rudar da mu, sai shaitan ya yi amfani da wannan damar sai ya halakar da mutane. Don haka a samu yaƙini da Allah, a samu tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, wannan yana daga cikin abubuwan da suke taimaka wajen samun kariya daga sharrin shaitan. Duk lokacin da mutum yake ya sakankance da Allah subhanahu wa ta'ala, haƙiƙanin sakankancewa zai taimaka masa wajen samun kariya daga sharrin shaitan. Fitnatul mahaya din nan, fitintinun rayuwar duniya wani tayi da talauci ake jarraba mu, sai kaga mutum ya shiga fitnatul mahaya. Idan aka an girgiza mutum kaɗan shike nan kawai, wani sai zama ya kasa samun nutsuwa, sai ga gaba ɗaya yana ta shawarwarin wasu abubuwa shi da abunan har ya jefa kansa cikin halaka. Sai kuma bawan mutane, yanzu nan mutum ya kuma bawan mutane, mutane su bautar da mutum ya raba kansa da Allah. Idan aka jarrabe ka da talauci ko rashi ko wani abu, tuno manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka tuno shi kawai, ka karanta rayuwarsa ko ka je ka zauna a karanta masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An jarrabe shi ta inda baka tsammani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya bai taɓa koshi sau uku ba, tun da aka aiko shi yana manzon Allah, har ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam bai taɓa koshi sau uku ba. To ka auna da mu, kowa ya cika rigarsa, kowa ka to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa koshi sau uku ba. Mu ba maganan karyawa abincin rana, akwai na yamma ma. Wani zaka jate
in mai sha shayi ba ma na jin daɗi,
wai da la'ata in bai sha shayi ba ba ya jin daɗi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ƙunshi sau uku ba, har ya bar duniya afdalun nas, akhsha nas billah, atqahum billah. Me yasa ba za ka tuna wannan ba? Idan aka jarrabe ka da rashi, an kwana gidanka ba abinci, yunwa ta ishi mutanen gidan gaba ɗaya, an yi wata uku kina kan zuwa dubino da ruwa, ta nisa ba za ka tuna wannan ba? In ka tuna wannan sai ka ga cewa Allah bai manta da kai. Amma ba cewa aka yi kuma sai ka je ka kwanta ba, a'a, fita ka yi abin da za ka yi, fita ka yi abin da za ka yi na halal. Gidana ba abinci, gidanka ba kaza, gidanka ba kaza, to yanzu me za a yi? Ya Allah buɗa mana hanya, ita ka tuno ka je ka yi itace a jeji ka zo ka sayi, wani sa'i ka je ka yi ciyawa a jeji ka zo ka sayi, wani sa'i ka je ka yi shara a biyaka, wani sa'i ka je ka yi duk abin da za ka yi ka je ka yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya an jarrabe shi, annabawan Allah an yi musu jarraba, amma mu kawai wai mu kullum daga an ɗan jawo shi kenan, sai kawai kowa yana neman ubangida ya race da shi ya manta da Allah, shi kenan fitnatul mahaya. Ko ka bada rusa alaka da Allah subhanahu wa ta'ala, kyautata alaka da Allah subhanahu wa ta'ala, dole sai an yi haƙuri, dole rayuwar duniya sai an yi haƙuri. Wani sa'i za ka ji ba daidai ba, wani sa'i ba za ka rasa, wani sa'i za ka samu kanka cikin wani yanayi, dole sai an yi haƙuri. Duk wanda ka gani ya yi haƙuri, kowa ya yi. Kawai shi kenan kullum ɗari bisa ɗari sauƙi, ɗari bisa ɗari daɗi, ɗari bisa ɗari lafiya, ɗari bisa ɗari kuɗi a aljihu, wani ba zai taɓa yiwuwa ba, ba zai yiwuwa. Saboda haka a kula da fitnatul mahaya, a kula da abuna fitintinu rayuwar duniya kuma da rudarwan shedan shedan kullun yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'id burin da kuma jama'a dabara ta nan ya shigo maka ta can ya shiga maka ta can kawai liyakunu min ashabi sa'id don wannan mutanen da kewa da barbaru su zama daga cikin ma'abuta wutar sa'id wuta mai kuna shike nan burin ya kamata mu sake ba kuma ta hanyar addu'a da kuma jajircewa bayan kayi addu'a kuma sai ka tsaya ya kamata mu rinka training kanmu akan rayuwar magabata ka dau rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama maka madubi abun dubawa kullum laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira idan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama maka madubi kullum kana duba ta rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama maka madubi kullum kana duba a in Allah da za ka samu sauki matakar kana aiki da wannan sune mafi alkhairin mutane amma sun samu jarrabawoyi da yawa amma ba su gada baya ba kuma wahalun liman asaba min fi sabilillahi wa ma da'ifu wa mastakanu Allah ke da taba rauni akan abin da ya same su fi sabilillahi cikin tafarkin Allah ba wa ma da'ifu ba su gada ba su rauni ba wa mastakanu ba su gada ba su kai kasa a guyo ba ina suna na akan imani mu ma haka ne har wani abu na damuwa ya samu cin gada baya wani abu na ko rashi ya samu mutum ya ja da baya ko mutum ya jefa kansa a cikin wata damuwa ko mutum ya ta neman shiga wani guri da bai dace ya tutsa ba duk inda ka ga an kakkanje wallahi karkace sai ka shiga a dai rayuwar duniya ba sai dai in gurin da za a shiga don neman aljanna amma an kange kuma rayuwar duniya ce mallam karkace ka shiga haba ka nemi tsarin Allah daga wannan kar zuciyarka ta je gurin da aka kange wai dai rayuwar duniya ka ce sai ka je gurin me za ka yi an kare ne ma kuma rayuwar duniya ce a ciki ka ce sai ka shiga ciki ba rayuwar lahira ba ba za a samu ha ita duk abin da aka ce ba da kai za a yi ba an kange kar ka damu da gurin tsaya a inda kake to idan ka tsaya a inda kake Allah subhanahu wataala yana sane da kai kuma kullum ka ta'allaka da Allah subhanahu wa ta'ala cikin duk abin da kake kar mutum ya damar da kansa in dai Allah ya ba shi damar riko da alqur'ani da addini haka a riƙe alqur'ani ai abin da ya dace Allah ce allazina kafaru lahum azabun shadid waɗanda suka kafirta suna da azaba mai raɗaɗi mai tsanani azaba mai tsanani Allah ya kiyaye wanda suka gafirta su ne wanda suka bi shaidan wanda rayuwar duniya ta ruda su waɗanda shaidan ya ruda su waɗannan lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani Allah ya kiyaye Allah ta wallazina amanu wa amilu salihati amma waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai lahum maghfiratun wa ajrun kabir su kuma gare su akwai gafara wa ajrun kabir da lada mai girma kuma ta mu nemi lada mai girma gurin Allah akwai gafara gare su da lada mai girma karkar wani abu yanzu dai ka duniya kowane mutum Allah ya raba arzikinsa ya daidaita masa ko ba mutum a zama daidai ba nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat Allah yace mu ne muka raba arzikin rayuwarsu a rayuwar duniya muka daga sakin su bisa saki wajibi ne wani zai fika kuma biyar da kake kai kuma kafi wani kar a ɗauka za a zama dai wanda ya fika ba a ce kai masa hakada ba wanda yake ƙasa da kai ba a ce ka walakanta shi ba shi kenan kar ka walakanta na ƙasa da kai kar ka yi hasada da wanda ya fika kawai ka tsaya ka riƙe Allah subhanahu wa ta'ala kuma da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya raba jama'a kashi biyu ne gida guda biyu ne la jara lil mar'i ba'da al mawt yaskunuha illa allati kana qabla al mawt yabniha in afba inda mutum zai zauna na gida bayan ya rasu sai gidan da ya gina kafin ya rasu shine to kuma da haka ko dai aljanna ko dai wuta Allah ya kiyaye mu da wuta fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ta Allah ya bayyana alladhina kafaru lahum adabun shadidun wanda su kafirta suna da azaba mai tsanani walladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai al iman wal amalus salih bayan imani sai aiki na kwarai kaga in ka lura annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masu imani gaba daya amma aiki na kwarai shi yake kowa yayi nafil fili yayi dare yayi da rana yaje aikin alkhairi kan yafi ta jihadi yayi waye ko me yake al iman wal amal salih idan imani yazidu bi ta'at wa yanqus bil ma'asi imani yana karuwa da yawan bin Allah imani yana raguwa da yawan sabawa Allah yasa al iman yazidu wa yanqus yana raguwa yana karuwa yazidu bi ta'at yana karuwa da yawan bin Allah wa yanqus bil ma'siya yana raguwa da yawan sabawa Allah yasa duk abun da duk wanda mutum ya shiga cikin abun da baya yi na sako abubuwa kaza tun kadan 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 to dole imani kuma yana raguwa duka haka ba tun kai kaman tsafa yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa imanin ɗayan ku yana tsufa kamar yadda riga take tsufa cikin idan zaka ga ka sa riga yau ka sa ta gobe tun da sabuwa ce da yau da gobe da bibi yau da gobe da bibi ta yi shekara ɗaya ta yi shekara biyu can an yi wa ga ta fara yagewa kana dinkewa tana yagewa kana dinkewa tana yagewa har ta zama kawai wata ran in ka zo zama a hankali take zama don kar ta dare to haka imani ne imani yana yau da gobe yau da gobe yau da gobe ana ta tsara sako da kuma yana tsufa tuku da don kawai da ka motsa ya yage saboda haka zaki bi imanaku ku sabunta imanin ta hanyar bin Allah ku sabunta imanin ku ta hanyar yin gaskiya ku sabunta imanin ku ta hanyar riko da amana ku sabunta imanin ku ta hanyar wanke zuciya wanke zukatanku zuciya ita ce gabar da ake bukata a wanke ta karka rike bayin Allah a cikin zuciyarka da a cikin zuciyarka da miyagun tunani da mummunan manufa da sauransu karka yaudare duk wanda yake zai mu'amala da kai karka yaudare shi ka gaya mutum gaskiya abinda zai yi shi zai yi abinda ba zai yi ba ka gaya masa kuma duk wanda ka zama dan kwana da zagayawa ba wanda yake yi nisa aikinsa irin masu mayaudara da maha'inta Allah ya barranta kansa da yaudara da ha'in inna Allah la yuhibbul kha'in Allah ba ya son maha'inta kar a amince da kai kai ha'in kar a yi mu'amala da kai kai yaudara wajibi ne mutum ya zama mai gaskiya mutum ya zama mai kiyaye amana kuma mutum ya zama kar ya zama mayaudari sannan mutum ya taka tsantsan da rayuwar duniya rayuwar duniya ba abu masu bane wannan rayuwar duniya gaba daya jarabawa ce kawai to da ka yi taka tsantsan ka lura da me kake ci halal ne in ka Allah ya azurta ka da halal ka gode wa Allah za ka gani kai Allah ya azurta ka halaliyarka kuma ya ishe ka rayuwa ba karamin nima bane wani wanda yake cikin jarraba shi ne ba shi da abun da zai ishe shi rayuwa ko wani kuma jarrabawa ce mai girma ya yi haƙuri a ce an wayi gari wani abu na abun da ya zama wajibi a gidan mutum ya gagare shi ko wani ba karamin jarraba ke misali a gidan akwai mara lafiya amma ba shi da kuɗin magani akwai jarrabawa to shi kansa ba shi da lafiya amma ba shi da isasshen kuɗin magani wannan jarabawa ne wace an wayi gari ba za a samu abinci ita ce a gida ba akwai jarabawa to amma mutum ya yi haƙuri Allah yana sane da wannan kuma kar a gajiya da addu'a addu'a ita ce addu'a ibada ce mai girman gaske ita take yaye bala'i masu yawa yawan addu'a yana yaye bala'i masu yawa da addu'a da sadaka yana daga cikin abubuwa masu yaye bala'i karatun alqur'ani yana daga cikin abubuwa masu yaye bala'i da baƙin ciki mai yawan karatun Qur'ani ba zai zauna da baƙin ciki da damuwa ba duk abun da ya same shi zai ji baƙin ciki na wani lokaci a matsayinsa na ɗan adam amma in Allah bai take Allah ke yaye masa mai yawan karatun Qur'ani ba yi da matsala su da kanka ne a karanta Qur'ani a karanta domin Allah a riƙe addini Allah ya samu dace alladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun ajrun kabir wanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai suna da zafara da kuma lada mai girma Allah ya azurta mu da haka sallallahu ta'ala alaihi insha Allah ta'ala muna da yi za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Muna fata Allah ya samu dadi. Bayin Allah da suka turo suke bukatan bayin Allah su ya fi da addu'o'i. Dukanmu gaba ɗaya muna da bukatan addu'o'i ga junanmu, muna da bukatan addu'o'i a rayuwarmu. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya karɓi addu'o'inmu. Allah ya gafarta mana kurakuranmu. Allah ya yafe mana zunubanmu. Ni'ima ta ruwan sama da Allah ya azurta mu. Muna fatan Allah ya ƙara saukar mana da ni'imominsa. Allah kuma ya haɗa mu da dukkan alkhairan da suke cikinsa. Allah kuma ya mana albarka a rayuwarmu duniya da lahira. Allah sanya albarka a rayuwarmu da zuriyarmu da iyalanmu. Allah ya saukar mana da albarka a cikin sana'o'in masu sana'o'i da ayyukan masu ayyuka, kasuwancin masu kasuwanci da dukkan da noman manoma. Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da albarka cikin dukkan al'amuran rayuwarmu. Allah kuma ya kare mu da kariyarsa. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Dukkan fitinu da suke faruwa a sansani daban-daban, Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sauƙinsu. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ɗauki. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Dukkan abubuwa da za su ba mu nasara da samun tsira daga sharrin shaitan, Allah ya tabbatar mana da su. Allah ya kare mu da kariyarsa. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Allah ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu. Allah ya haɗa mu da su cikin jannatin firdaus. Allah ya haɗa mu da su cikin jannatin firdaus. Inna Allaha sami'un qaribun mujibud da'awat. Allah ya sa zuriyarmu su zama qurrata aini lana fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واصلح ائمتنا وولاة امورنا. اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا واجمعنا واياهم في جنة الفردوس. واصلح لنا ازواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والاخرة. انك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فصل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.